Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma rediyo a Freak zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin na yau Litinin 24 ga watan Afrilu shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasar Faransa na nuna za a je zagaye na biyu tsakanin dan takara mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron da yar takara mai ra'ayin kishin kasa Marine Le Pen. Korea ta Arewa ta sake kama wani dan Amurka wanda profesa ne a fannin tattalin arziki. Sannan shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya sake yin hoɓɓasa kan batun gina katanga akan iyakar Mexico da Amurka don tseda kwararowar bakin haure.
Kanin labaran kenan, rahotanni daga yankin Madagali a jihar Adamawan Najeriya na cewa sojoji da 'yan sa kai na maharba sun dakile wani yunkurin kai hari da waɗansu 'yan bindiga masu ta da ƙayar baya na Boko Haram suka yi yunkurin kaiwa, sai dai sun ce akwai sauran rina a kaba.
Security ba su yi aiki ba in ba tare da haɗin kai na mutanen community ba. So idan an gani irin mutanen da ake tsammani ba tare da su ba, a yi sauri a gawa sojoji.
Sai kuma fashin baki kan zaben shugaban ƙasar Faransa.
Ba a yi tsammanin ɗan takara wanda partikin ɗan gurguzu ya gwadi tun da su a bisa mulki ya samu kashi 6-100. Su ne adda iko kuma shugaban ƙasarsu ya fito ya ce ga ɗan takararsu, amma duk don haka nan ko kashi 10-100 bai samu ba.
Za ku kuma ji cikin wato shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasar Faransa na nuna cewa dan takara mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron da yar takara mai ra'ayin kishin kasa da kuma kyamar baki Marine Le Pen sun doshi karawa a zagaye na biyu cikin sati masu zuwa, wato sati biyu masu zuwa, al'amarin da masu lura da al'umura ke kira girgizar kasa a siyasance a tarihin Faransa. Wannan shine karan farko a tarihin Faransa a wannan zamanin da wani wanda ba dan takarar wata daddiyar jam'iyya ba zai ko zata zama shugaban kasa, wanda hakan ke nuna irin tsananin tsanar hukumomin kasar da ake yi, wanda hakan kuma zai tasiri kan ko Faransa zata ci gaba da kasancewa mambar kungiyar tarayyar Turai EU ko kuma ta bi sahun Burtaniya wacce ta fice da wato da kuma tafarkin wato da kuma tafarkin Amurka karkashin Donald Trump. Bisa ga kiyasi, Macron zai samu kashi 23.8 cikin 100 na ƙuri'un, ita kuma Le Pen za ta samu kashi 21.7 cikin 100, wanda ya samu ƙuri'u mafi cikakken rinjaye ne zai zama wato zai nasara. Kuma za a san kowa ne ne a zagaye na biyu da za a yi ran 7 ga watan Mayu. Cikin shekara guda mun canza fasalin siyasar Faransa kwata-kwata a cewar Macron a wani gangami na nuna murnar yin nasara da daren jiya Lahadi. Macron ɗan shekaru 39 da haihuwa, mai tsakatsakin ra'ayin sassauci kuma tsohon ministan kuɗi wanda ke ra'ayin ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar EU kuma mai ra'ayin bunƙasa cinikayya, ya kasance kan gaba a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta gabanin zaɓe, duk wada alakarsa ta farko da ɗan takarar jam'iyyar gurguzu mara wato farin jini shugaba François Hollande. Macron zai fuskanci Le Pen ta jam'iyyar National Front wadda ta fi ƙarfi a wuraren da adda ke da wato ke makare da kamfanoni, inda a yanzu kuma ake fama da rashin ayyukan yi kuma ake kyamar tsarin tattalin arziki na zamani da kuma zamantakewa. Le Pen, wacce ke son Faransa ta fice daga EU, ta yi nasarar rinjayar wasu masu ra'ayin sassauci da na tsakatsaki da dama.
Korea ta Arewa ta sake kama wani ɗan Amurka wanda farfesa ne a fannin tattalin arziki, ɗan shekaru 50 da wani abu, wanda ya je ƙasar don koyarwa da kuma tattaunawa kan ayyukan jin ƙai. Kafar labarai ta Koriya ta Kudu Yonhap ta ce an kama Tony Kim wanda kuma ake kiransa da sunansa na Koreyanci Kim Sang-duk a ranar Juma'a a filin jirgin samar ƙasa da ƙasa na Pyongyang. Kim ya koyar da akantanci a jami'ar kimiyya da fasaha ta Pyongyang na tsawon wata guda a cewar shugaban jami'ar Pan Chambo. Kim ya kuma koyar a jami'ar kimiyya da fasaha ta Yanbian da ke ƙasar China kafin ya koyar a Koriya ta Arewar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce kare ɗan Amurka na ɗaya daga cikin muhimman ayyukanta. To amma Amurka ba ta da hulɗar diplomasiya da Koriya ta Arewa, don haka tana tuntuɓar ofishin jakadancin ƙasar Sweden da ke birnin Pyongyang ne wajen ƙoƙarin kuɓutar da Amurkawan da aka kama.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya sake yin hoɓɓasa kan batun gina katanga a kan iyakar Mexico da Amurka don tsaida kwararowar baƙin haure, ta yadda ma batun samar da kuɗin gina katangar da ake takaddama a kai ke kan gaba cikin batutuwan da fadar shugaban Amurka ta White House za ta tattauna da Majalisar Tarayyar Amurka don kauce ma cijewar harkokin gwamnati a ƙarshen wannan satin. Trump na buƙatar a saka kashin farko na kuɗin na gina katangar, wato ɗaya daga cikin muhimman alƙawuran da ya yi lokacin yaƙin neman zaɓe, a kasafin kuɗin abubuwan da gwamnati za ta kashe zuwa ƙarshen watan Satumba. To amma 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat na ci gaba da nuna turjiya game da batun gina katangar. Kuɗin gwamnatin Amurka na gudanar da harkoki zai ƙare da tsakar daren ranar Juma'a, don haka ya rage 'yan kwanaki ƙalilan ga Majalisar Tarayyar Amurka mai rinjayen 'yan Republican da 'yan Democrat marasa rinjaye su cimma matsaya da fadar shugaban Amurka ta White House. 'Yan Democrat ba su son a ware wani kuɗi a kasafin kuɗi don gina katangar, duk kuwa da cewa za ta tsaida shigowar miyagun ƙwayoyi da kuma miyagun 'yan ƙungiyar nan ta MS-13, a cewar Trump a wani saƙon Twitter. A saƙo na biyu ya ce sannu a hankali, wato saboda mu fara tun daga yanzu, ƙasar Mexico za ta biya daga baya ta wasu hanyoyin saboda gina wannan katangar da ake matuƙar buƙata, ikirarin da magabatan Mexico da dama suka ce ba fa za ta sabu ba.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ziyarci Djibouti, 'yar ƙaramar ƙasar nan ta arewa maso gabashin Afirka, inda nan ne kaɗai Amurka ke da sojoji a nahiyar Afirka a ziyarce-ziyarcen gabas ta tsakiya da ƙuryar Afirka da yake yi. Mattis ya kira Djibouti, wadda ke daura da mashigar ruwan Bahr-Abel Nandeb, da wata muhimmiyar magama. Jiragen yaƙi da dama kan bi ta wannan mashigar kulle yomi, sannan kuma labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla labarin mu bude taskar rahotannin namu a jihar Adamawa, arewa maso gabashin Najeriya, inda rahotanni daga yankin Madagali ke nuni da cewa sojoji da 'yan sa-kai na maharba sun dakile wani yunkurin kai hari da wasu 'yan bindiga masu tada kayar baya na Boko Haram suka yi yunkurin yi. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani.
Kamar yadda rahotanni daga yankin Madagalin ke bayyanawa, waɗannan 'yan bindiga masu tada kayar baya na ma kokarin sake kai wani mummunan farmaki ne, to amma kuma ba su taki sa'a ba, inda sojoji da kuma 'yan sa-kai na maharba suka musu kofar rago. Wani ɗan sa-kai na maharba da ya buƙaci ma a sake sunansa ya ko bayyana yadda lamarin ya faru.
Sun zo sun yi arangama da su sosai, kuma sun yi awa ɗaya da miki 40 suna fafatawa, kuma mun bi kafa da dama ga jini da wanda sojojinmu suka kashe su, kuma an bi kafa har an je inda suka tafi suka ja gawakinsu gaba ɗaya. Gaskiya yadda sojojinmu da maharbanmu suka yi kokari jiya, har ga Allah mun ji dadinsu, kuma Madagali ba su firgita kowane mutum ba.
Ko da yake kawo yanzu Hukumomin tsaro a jihar ba su yi ganin haske ba game da yunkurin kai wannan hari. To amma da na tuntube shi kwamandan ƴan sintiri na vigilante a jihar Adamawa, Adamu Abdullahi, ya ku tabbatar da faruwar lamarin da ma irin nasarar da aka samu akan ƴan kungiyar ta Boko Haram.
Sai kokari za su shiga, amma Allah ya taimaka. Mutane na da vigilance da sojoji sun kori sun mai da su baya. Security ba za su yi aiki ba in ba tare da haɗin kai na mutanen community ba. So idan an gani irin mutanen da ake tsammani ba da su ba, a yi sauri a gawa sojoji ko kuma ga mutane mu don a samu a kama shi.
To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da al'umma Madagali ke gudanar da wani biki na samun zaman lafiya a yankin su. To ko ya al'umma yankin ke ji ne da wannan yunkuri na Boko Haram a yanzu? Honorable Yusuf Muhammad da ke zama shugaban karamar hukumar Madagali ya kuma bayyana abin da ya faru da mahalin da suke ji a yanzu.
Sojojin suke kasar Madagali, sojojin mu suke kishin kasar Najeriya, kuma sun ga sun rantse akan tsaro ba ja da baya. Ishu Boko Haram ta zo ta ce za ta shiga cikin Madagali kaga mai da yanzu Allah ya da abun ya zama abun tarihi. Sojoji da ƴan sandan da suke can da local vigilante da hunters namu sun hada kai sosai.
Madagali dai ita ce karamar hukumar da mayakan Boko Haram suka soma kwacewa a jihar Adamawa, inda suka cika ransu babu baka kafin daga bisani Dakarun Najeriya su kwato yankin, wanda kuma kawo yanzu akan nan samu harin sarika noke a wasu lokutan. Mr. Adamu Kamale shike wakita al'ummomin cika da Madagali a majalisar wakilan Najeriya.
Ko wanda suke so su koma gona suna tunani bibiyu, lafiya ne kuwa an su je gona nan ko kuwa a je ko a fasa zuwa, ana kan tunani haka. So ya kamata a ce shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya dauki matakin da yake daukawa a Sambisa ta gefe Borno, ya kawo Adamawa musamman Madagali, ya zo ya kafa sojoji burte, ya tashi ya yi wani mataki akan wannan. Ni karan kaina manaji office nashi akan wannan abun, nayi mishi bayani, kuma ya kamata a ce ya dauki mataki.
Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Yayin da sakamakon zagayen farko na zaben shugaban kasar da aka gudanar jiya Lahadi a Faransa ya bayyana Emmanuel Macron da Marine Le Pen a matsayin 'yan takarar da za su fafata a zagaye na biyu na zaben da za a gudanar a farkon watan gobe, masu fashin baki a kasashen Afirka renan Faransa irin su Alhaji Mustapha Kadi sun bayyana wannan sakamako a matsayin na bazata, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da wakilinmu Suleiman Muni Barma ya aiko mana.
Ba wanda ya tsammanin Macron ya zo number 1. Na biyu, ba a yi tsammanin ɗan takara wanda partikin ƴan gurguzu ya gwadi tun da su a bisa mulki ya samu kashi 6-100. Su ne adda iko, kuma shugaban ƙasarsu ya fito ya ce ga ɗan takararsu, amma duk don haka nan ko kashi 10-100 bai samu ba. Kenan wannan ya ba mu nazarin cewa da shugaba idan bai yin aikin da ƴan ƙasa suke yabawa, to ko da ya ci ga ɗan takarar da ya zaɓa ya tsaida ya mishi goyon baya, sai mutane su bashi baya. Na biyu, ita Marine Le Pen, kun san yau da shekara biyu ake ba da bayanin cewa da an yi zaɓe ita ce za ta zama ta gaba, sai Allah ya sa ba haka nan ba ne. Wato Macron ya ma tsere mata da kashi 2-100, tunda shi ya samu waje kashi 23-100, ita ta samu 21-100, tunda wato su Turawan horan shi. Yau Macron kin nan wato ya zama musu doli, ko wani dan takara wanzu in ya doki magana sai ya ce ya kawo mishi goyon baya. To kenan mu abinda muke jiro wato su ƴan ƙasa mu san mi suka zaba.
Me kake ganin ya kawo wa François Fillon koma baya a wannan zabe?
Abinda ya kama wato François Fillon koma baya shine harkokin shari'a, cewa da matar shi da ta ci kuɗin zalunci, cewa da shi ma akwai dokokin ƙasa waɗanda ya taka. Wanzu in muka ɗauko da kawai Benoît Hanon, shi da ɗan takarar parti mai mulki, shi abin da ya samu koma baya ya samu kashi 6-100, domin shi ya ce ya ɗauki nauyin laihin da parti kinsu ya yi, laihin da shugaban ƙasa ya yi, kawai rashin aikin da suka yi.
To yanzu Marine Le Pen za su fafata da Emmanuel Macron a zagaye na biyu, wa kake ganin zai iya kai labari a tsakanin wannan ƴan takara?
Kun san Marine Le Pen, dama na shaida muku, Faransawa da mutanen Europe gaba ɗaya ba sa son ta tunda ta ce za ta hita cikin majalisar Turai, kuma ba ta son ƴan baƙin haure, ba ta son kawo duk waɗanda abbaki bale dai baka fata
cikin su biyan nan wa kake ganin idan ya lashe zabe wane ne wanda ƙasashen Afirka za su ci amfani ko kuma za a samu ci gaba
bisa ga jawabin da Marine Le Pen ta bada ta tsani Afirka sai nan ita ba za ta kama horon shi ba alheri tunda dama Faransawa wato da Afirka ne suke kaba in ba su zo suka yi sace-sace ba a cikin Afirka ka wasu kwashe uranium king Niger su kwashe petrol king Gabon su kwashe petrol king Congo su kwashe zinariya RDC ba su ci gaba.
Saka mai wuya.
Sunana Asabe Babanahaya, shugaban mata 'yan jarida na Najeriya. Saka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗin sa kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗin ta. Domin na ilmantar da mu, na karantar da mu, na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu.
Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar Maciya da Manoma da ake ce ma Platform Paysan na Niger. Saka mai wuya, muna son shi yana cikin ranmu, durar da za a yi shi kafin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yi, wai bisa me za a yi. Duk wanda bai da gaskiya, gaskiya ina yana da wuya gare shi. Wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare.
Sunana Ambassador Yusuf Mamman, ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatar wato tsaka mai wuya.
Sunana Abdulrahman daga Sabon Fadama, Accra, Ghana. Ina sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi, muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi. Shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America.
Haka ne, to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1:17 na Asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau da mu ci gaba da jin bayanin ƴaƴan marigayi Kaila Galadiman Kwarko, yankin karamar hukumar Goram ta jihar Jigawa. Waɗanda tun mahaifinsu yana da rai aka je aka rushe wani sabon gidan da yake ginawa a garin Goram, a daidai inda a yanzu aka gina gidan shugaban majalisar ƙaramar hukumar ta Goram. Tun daga lokacin da aka rushe wannan gini na mahaifin nasu, har zuwa yau ba a biya su diya ba, ba a ma ce musu wani abu ba game da wannan nuna iko da aka yi musu. Lamarin nan ya faru tun gwamnatin da ta shuɗe. Yau za mu ci gaba da jin bayanin yadda aka yi aka rushe musu gida da kuma roƙonsu ga gwamna Muhammad Badaru Abubakar.
Abinda za a ƙara tambaya shi ne wannan gidan naku da aka rushe, kun waye gari, wa kuka ce, ko da yake ka ce ma ba a san ma lokacin da aka rushe ba, kawai an waye gari an ga gida a rushe ne. Kaga wataƙila za a ɗauka ko wata guguwa aka yi, kuma wasu aljanu ne kenan suka rushe gidan.
Na'am, to Allah da ikon shi dai wannan rushe din da aka yi ba guguwa ce ta yi ba, ba kuma aljanu ne suka yi ba. Mutane ne masu hankali da ƙoshin lafiya suka je suka sa aka rushe, masu san ransu. Wanda da aka rushe, wallahi nake ga maka babu wanda aka nema a cikin iyalan marigayi Alhaji Kaila Galadima Kwarko. Kawai dai mun ga guri a rushe. Mu da ƙarshe ma zargin da muke ma lokacin ko saboda ba ma tare da gwamnati ne aka yi mana wannan ƙabilancin. Aka rushe guri, aka zo ko kusa ƙwaya ɗaya ba mu ɗauka ba, ballantana kwano ba mu san kuma ya aka yi da shi ba. Har yau har gobe a cikin halin da ake ciki. Bayan zuwan wannan gwamna ne ma shi ne kamar yadda na gaya maka a baya, aka yi ƙoƙarin cewar ya ba da umarni suka zo daga Ministry for Local Government muka zauna.
Wannan gida naku da aka rushe da wasu watakila filaye na wasu da aka yi amfani da su, menene yanzu a daidai wannan wajen aka gina?
Yanzu a daidai wannan gidan abin da yake gurin nan shi ne gidan tiyama, gidan shugaban ƙaramar hukumar Goram wadda aka gina a kowace ƙaramar hukuma a Jigawa a lokacin waccan gwamnati. Shi ne a gina an gama komai, kawai daga gaban shi ne ba ƙarisa aiki ba. Wajen parking din motoci shi ne kawai ba ƙarisa ba. Amma gidan nan shi tiyama kantoma ne yanzu ma yana shiga da sauran baƙi. Ana shiga an gama gini an yi komai tun tsawon shekara biyu aka gama ginin.
Waye shugaban ƙaramar hukumar Goram lokacin da aka rushe wannan gidan?
A lokacin da abin ya faru, shugaban ƙaramar hukumar Goram shi ne Bala Silikila. Bayan ya sauka hannafi Yakubu ya zo ya hau wanda kowanne daga cikin su babu wanda ba mu tuntube shi ba akan babu wanda mu tuntube shi ba akan wannan haƙi namu.
Yanzu me kuke so ku gani?
Yanzu abinda muke bukata ga wannan gwamnati mai albarka kamar yadda nake ta kiranta mai albarka ne saboda gwamnati sai karkashin adalan mutane shi gwamnati shi mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar muna kira gare shi da ya duba Allah a taimaka wannan haƙi na marayu a taimaka a fito da shi a ba mu haƙin mu kamar yadda al'amara suka nuna.
Tunda jiha ce wato take daukar tunda abu ne na karamar hukuma ya kamata akwai haɗin kai kenan tsakanin jiha da karamar hukuma wajen gudanar da wannan gini ko kuma wannan rushe gida da amfani da filayen da aka yi.
To mu asali dai tunda karamar hukuma da ita ce wannan abu ita muka sani amma tunda ita ma tana da na gaba saboda haka shi yasa muke kira daga sama din da cewar a taimaka ta taka rawar gani wajen cewar karamar hukuma ta bamu haƙƙin mu.
Kiyasin wannan gida da aka rushe da kuma girman filin nawa kuka yi misali inda a ce kun nemi ko wani dillali ko wani mai safiyo na filaye kuna ga zai kai kamar nawa a kudin Najeriya?
To akalla a wannan lokacin abinda muka kashe ya haura miliyan 2 a iya wannan gini tun daga lokacin da aka sayi fili aka fara zuba foundation da komai har aka je wannan matakin ya kai miliyan 2 amma a takaitaccen nan abinda aka rubuta za a bamu shine miliyan 1,320 da 977 shine mu abinda aka yi kiyasin shine namu na shi iyalan marigayi Alhaji Kela Galadi Makwarku shine abinda muka yi shi yasa na ga maka a baya kusan ma mu kawai sai dai a rage mana asara amma ba wai an ba mu haƙƙin mu bane.
Ya nuna babu wani notice da aka bayar ko sanarwa cewa za a yi rushe rushe kawai a takaice dai kawai kun tabbatar kawai tashi ku kai ku gaba gida dai ya kwanta.
Kwarai da gaske babu notice babu komai kamar yadda na ga maka a baya mun wayi gari bazan taba mancewa ba ranar Juma'a wallahi aka muka wayi gari kawai gidan nan an rushe shi kuma kafin ai sallan Juma'a a taso ko kwayar blow babu kofofi ballantana kwano ko kusa mu kuma ko babu abin da muka dauka da wannan a cikin wayannan kayayyaki.
Waɗannan kuɗaɗe dai kuke bukata dai a baku yanzu tunda dai ya riga an yi gini a wajen.
Magana ta gaskiya haka magana ka take wayannan haƙi wannan haƙi namu muke bukata gwamnati da ta duba Allah ta duba nauyin haƙin marayu ta fito mana da wannan haƙi namu.
Don wani lokaci irin wannan ya faru akan sauyawa mutane wasu filaye idan gwamnati tana bukata ta yi aiki da wasu filaye na mutane masu takarda mai sahihanci takan ce to za ta kawar da su ta ba su wasu sabbin filaye.
Na'am. To wannan magana da kai mun ji ta yafi kirge akan cewa za a fara yanka mana filaye kafin a biya mu kuɗi. Zirga-zirgan da na yi daga kwarko zuwa karamar hukumar gwaram ban san iyakansa ba duk ba don komai ba akan cewa wai za a fara yanka mana filaye kafin a biya mu kuɗin mu. A takaice yanzu babu filin da aka yanka mana babu kuma wancan kuɗi na abin da muke tunanin za a bamu ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu.
Na san irin garin su sa'ara su kila gwaram duka garuruwa ne da in kana bin ma wannan babban titi da ya taso daga Kano za ka bi ka gani shin wannan gari naku na kwarkon a daidai ina yake daga cikin garin gwaram?
So wannan gari namu na kwarko idan kana tafiya misali hanyar Gombe hanyar Basir ka kenan kana dan barin garin gwaran tsohuwa kaɗan kafin ka ƙarisa sabuwar sakatariya akwai wani titin da ya bi hannunka na dama to kana dan shiga titin kaɗan ga wannan gida
na da wani gari da ake cewa kafin madaki.
To ba hanyar kafin madaki bane hanyar kafin madaki hanya ce hanyar Babaltu nan shi wannan gari namu na kurku kana bin wannan hanya ta hannunka na dama da kawo ci tsohuwar gwaram kaɗan ga titi nan yayi hannunka na dama ya shiga kudu wannan titin shi zai kai ka har kurku gundumar Fagam kenan.
Kuma a cikin karamar hukumar gwaram din ne duka garin
a cikin karamar hukumar gwaram garin yake.
Yanzu ya nuna gidanku da yana nan a wannan kwarkwari.
Yanzu ainihin gidanmu mahaifarmu shi ne yana nan a wannan gari na kwarko.
A ƙarshe gaba ɗaya wace kalma ce ta ƙarshe ita karamar hukumar gwaram ta faɗa muku da asalin halin da ake ciki don watakila yin abu ya ja zare irin wannan ƙarshe sai ya kai ga har kotu ma yi.
Na'am. To magana ta gaskiya mu bamu da ƙarfin da za mu ja da gwamnati har zuwa kotu. Mun yi ta kokari dai tun a baya mu bi hanyoyin da muke ganin ya kamata mu bi domin haƙƙin ya fito kuma tabbas wannan kai da kawa da muka rinka yi domin haƙƙin ya fito yana zuwa kunnen waɗanda ya kamata ya je musamman na ƙasa-ƙasa kamar Ministry for Local Government da sauran masu wadda abin ya shafa kamar haka yana zuwa kunnen su sun sani amma magana dai kullum magana ita ce mu ƙara haƙuri last ruwa na ƙarshe da na yi ofishin shi deputy director makemakin director na ministry for local government a yanzu da nake maka magana nan yafi wata biyar rabona da shi ba waya ban kuma je office din sa fa saboda da a baya ina zuwa shi nake zuwa ni tuna masa abinda kullu ake fada mu yi hakuri so idan ni na gane yaran da suke mun haka to fa sauran kanne na ko yara da sauran wanda hakki ya shafa su bai zama lallai su idan naje na ga musu ni karanta musu wannan karatun su su gane ba idan har ni na gane so magana ta gaskiya muna kira ga gwamnati da babbar murya da cewa ta taimaka wannan hakki namu ya fito
Wani ke a ƙarshe gaba daya ina labarin sauran masu filaye a wannan a gefin filinku su wanda su ma abun ya shafa kuna da labarin su sun samu wata diya
to magana ta gaskiya ba su samu wata diya ba saboda duk yawancin waɗanda wannan dai abun ya shafa muna tare da su muna tuntuɓa juna tsakanina da su saboda namu ne abun ya fi shafa saboda haka suna tunanin mu tunda namu babban abu ne sai mun fi samun haƙƙin mu kafin su su samu ko kuma dai sanadiyar namu za su samu nasu suna tuntubata amma magana da nake ga musu dai su din masu ƙara hakuri kamar yadda idan naje ake ga mu
mun gode kwarai da gaske
to ni ma na gode Allah ubangiji ya taimake mu gaba daya Allah kuma ya sa wannan koke namu ya je kunnan wanda ya kamata ya je Allah ya ubangiji ya bada ikon a ba mu wannan haƙƙi namu Allah kuma ya sanya wannan gidan radio mai albarka alkhairin sa da kuma taimakon duk da ya kamata ya samu daga gurin Allah ta'ala ina masa wannan fata assalamu alaikum na gode
Idris Kaila Korko kenan. Masu sauraro za mu tuntubi gwamnan na jihar Jigawa domin jin abin da zai ce ko kuma zai game da wannan kuka. Idan muka samu bayani za ku ji cikin wannan shirin namu. Ma'ana za mu ci gaba da bibiyar wannan batun. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
Wadda lagai shi kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To, a takaice sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasar Faransa na nuna cewa dan takara mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron da yar takara mai ra'ayin kishin kasa da kuma wato kyamar baki Marine Le Pen sun doshi karawa a zagaye na biyu cikin sati biyu masu zuwa. Al'amarin da masu lura da al'amura ke kira girgizar ƙasa a siyasance a tarihin Faransa. Sojojin Somalia tara sun halaka, sannan wasu biyar kuma sun samu raunuka a wata babbar fashewa ta gefen hanya wadda aka auna kan motar sojojin a Galgala a cewar jami'ai. Wannan fashewar ta uku ne da safiyar jiya Lahadi yayin da jami'an tsaron Puntland ke gudanar da wasu harkokin tsaro akan tsaunin Galgala. Mai magana da yawun 'yan sandan Puntland da ke Galgala, Manju Abdulrahman Fara Gurhan, ya gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa motar na jigilar sojoji 17 ne bayan da bom ɗin wanda haɗin gida ne ya tashi, inda abin ya faru na da tazarar kilomita 57 kudu maso yammacin garin Boso mai tashar jirgin ruwa. Koriya ta Arewa ta sake kama wani ɗan Amurka wanda farfesa ne a fannin tattalin arziki ɗan shekaru 50 da wani abu wanda ya je ƙasar don koyarwa da kuma tattaunawa kan ayyukan jinƙai. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya sake yin hoɓɓasa kan batun gina katanga a kan iyakar Mexico da Amurka don tsaida kwararowar bakin haure ta yadda ma batun samar da kuɗin gina katangar da ake takaddama a kai ke kan gaba cikin batutuwan da fadar shugaban Amurka ta White House za ta tattauna da majalisar tarayya.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da Nastin ta yi. Kafin mu sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga Habiba ya Alhaji Shehu Dabo da angunta Shehu Abdulrazak Abubakar waɗanda za a ɗaura auren su ranar Asabar a gidan Alhaji Shehu Dabo sarkin yaƙi a garin Gwada. Allah sa an yi adace ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Siri da har hada shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau John Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.